أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الأقربين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن وابركم دا هدوا أولنا دوك سيمي على بركة ودمك السلام وقواتنا دا قناة اللتاف من أمدة الأحكام ونشيني زمن منا ثلاثين دقايا كما إن شاء الله يوم منا شاتفر قواتنا جمال الآخرة شكرا تدبر الدليل هدود أربعين دبيو فإنزل النبي عليه الصلاة والسلام ورسولنا ثلاثين دقيقة جميل شكرا تدبر عشرين دقيقة ميلادية. أكراتمنا ثلاثين ناجم من يعني akan hadisina dari da sha biyu yanzu ko za mu shiga na dari da sha uku a littafin da ke hannuna. Mai littafin yana cewa bismillahir rahmanir rahim ana Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man nasi salatan falyusalliha idha dhakaraha la kafarata laha illa dhalik. Qala ta'ala wa aqimis salata lidhikri ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وانا حديث أنكر بوشتهاي خادم من الله صلى الله عليه وسلم ورسيبنا أنا سلام مالك الله يدعش يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله وانا الله إرادة أمنش الله ثبت أغريش يجي man nasi salatan wanda ya manta da wata sallah da shi kawai man nasi salatan wanda ya manta da wata sallah wani salliha idan zakaraha to ya sallace ta idan ya tuna ta la kafarata laha illa zalika ba ta da wani kafara ita wannan sallar da aka manta din sai wannan sai cewa ayyuka a lokacin da aka tuna ta. Qala ta'ala Allah mai wannan tarbiyya shi wa yin salatu lillahi ku ila salla saboda ambatuna wani muslim hakan akwai riwayar imam muslim wanda yake cewa man da ke salatan aw nama anha wanda ya manta da wata salla ko kuma yayi bacci gabarinta fa kafaratuha to kafaratu shine an yi salliha idan zakaraha ya sallace ta idan ya tuna ta wato yayin da mutum ya tuna sallar sai ya sallace ta kenan. Nan hadisin yana magana ne a kan wato wajabcin rarrukan sallolin da suka tsere wa mutum saboda wani ƙuduri na bacci ko mantuwa. Wajabcin yin su yayin da mutum ya tuna zama yayin da mutum ya farka daga bacci wato yana da cikin adalci na shari'ar musulunci da kuma hikima nata na wato ainihin taklifin kwance-kwancenta cewa ita wato shari'ar din musulunci wato tana afuwa ga wanda yake cikin bacci ko kuma wanda ya manta. Shi yasa yana da addu'ar da a cikin Al-Qur'ani ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا الله كذا كلمنا عذاب كذا كلمنا مدلل إذا مكذبنا فهو مفي كسر كما أن لازم كمسلمي وشلو وجب سن يرى مكان كنول غير مشي أو جدان بيوسي واجب من تيا يا وتراء وسو يا عين يتنا أم بتشين كم يا عين يتنا فرقا أما وند يزيد وتم كارا كم ما يأكل كلهم إذا بدي يصنع أسباب هل سيرا لا تفتو كم تنا قبل فتوه وانشي أهكين سا بتشي بأجري بني جريش haka nan wanda kuma da gangan yaje rika kallon kuna kuma yi ko kuma yi ta chatting a waya ya zama har ce can wurin karfe 3 dare sannan ya kwanta wato dabda shigowar lokacin sallar asuba kenan to wannan shi ma bacci ba uzuri bane gare shi haka nan wanda ya zanto ya ji kiran sallar amma haka kawai saboda kasala ya ci gaba da baccinsa to duk wa'annan bacci ba uzuri bane a cikin haƙinsa abin da zamu ƙara da cikin hadisin wato ya wannan ayar da aka kawo a cikin hadisin waqi misalatul zikri to malamai sun sabane shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi da tare da hadisin ko kuma daga cikin marwayatan ne kamar Imam Qatada ya faɗi wannan din to malamai da dama sun rinja aiki cewa dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dai faɗi cewa duk wanda ya manta sallah to lalle ya sallace ta yayin da ya tuna ta amma wannan waqi'a salatul zikri din Imam Qatada ne ya faɗi da Qatada kira da kuma shahara game da ainihin wannan ayar da aka kawo a cikin salatul zikri to yace wannan ba a cikin salatul zikri amma akwai daga cikin manyan qurra'u kamar ibnu shihab yana karanta ta da wa cikin salata lizikra malamai sun sabani game da ma'anar ayar wasu malaman su ce ma'anar da shine ka tsaya sallah saboda ambato na da cikin ta wasu malaman suka ce ma'ana ta shine ka tsaya da sallah yayin da ka tuna ta wasu malaman kuma suka ce ma'ana ta shine ka tsaya da sallah domin nima ka ambace ka wato in yabe ka kamar yadda kake ambata na cikin sallah kuma Ibn Jarir ya rinja yadda ainihin fassarar farko din cewa ita ce fassarar aya kuma ya zama da ƙara cikin wannan hadisin wato wajabcin ramukan sallar da ta tsere wa mutum saboda bacci ko mantuwa wajibi ne mutum ya rama ta babu wata afuwa wajibi ne mutum ya rama wajibi ne mutum ya rama duk sallar da ta tsere masa saboda bacci ko mantuwa الامام ابن دقيق الايد يجي wannan ayar wato wannan hadisin manduki ne babu wani sabanin cikin sa abu na hudu wato shine wato yayin da mutum bai tuna ba to bai zama wajibi akan shi ba amma duk lokacin da mutum ya tuna wajibin sa ne dole ya tashi ya yi tabu to anan malamai suka ce shin yayin da mutum wata sallah ta tsere masa wajibi ne nan take yi da ko kuma a'a in yana da wani uzuri zai iya wani uzuri kafin wannan daga cikin malamai akwai da kace mutum zai iya bi da sannan ya bi a hankali ya rana ta to sun kaba hujja ne da cewa akwai ruwaya da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana a wani tafiya da wata tafiya da suke da sahabbansa to ubangiji sai ya sanya musu bacci mai nauyi har sai da zama rana ta fito ba su sallah ba. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka, sauran jama'a suka farka, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to su bar wannan kwari a cikin wani kwari ne su a tsakanin wasu tuddai, ya ce to su bar wannan gun domin a wannan gun akwai wani shaidani da ya zo gun. Saboda sai da suka fita daga wajen tukunna, sannan suka koma suka tafi can gefe can gaba a can suka yi sallar. To shi yasa a nan wasu malaman suke ganin cewa inda ƙungiri za a iya mutum zai iya bi sannan daga baya sallar da ake bin sa din. To amma dai gaskiya malaman da suka ce a yi nan lallai a yi ta wajibi ne a yi ta nan take din ba tare da wani jinkiri ba, wato magana ta tafi ƙarfi. Saboda wancan ai a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, kuma cewa akwai shaidani a gun, to shi annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya ga wannan shaidani amma sauran mutane ba sa ganin shi. To wannan shine uzurin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi gaba a bar wajen tukunna. Wasu malamai kuma suka ce daidai lokacin nan rana ke fitowa, saboda daidai sanda rana ke fitowa din nan, to a wannan lokacin ko nafila ko farilla haramun ne mutum ya yi ta, haramun ne ma ba ma karhanci bane, haramci ne mutum ya yi sallah a daidai sanda rana ke fitowa ko daidai sanda suka fi za ta faɗi din nan ba a yin sallah a wannan lokacin. Saboda daidai lokacin da kafirai suke wa rana sujjada ne, don haka bai kamata mumini shi ma ya yi wani abu da ya shafi sujjada a wannan lokacin da zai wani. To sannan sai malamai su ce malamai sun yi wato saɓani game da sallar da mutum ya barta da gangan da ganganci, musamman ma matasa da gangan haka kawai mutum ya ƙi yin sallah. To wannan sallar da mutum ya barta da gangan me ya hukuncinta? Wajibi ne mutum zai rama ta ko ba zai rama ba? Jamhurin malamai dai sun da ba a san cewa wajibi ne mutum ya rama ta, suna istidlali wato suna kama hujja da wannan hadisin da ya gabata. Imam an-Nawawi ya ce wajibi ne a rama sallah ta farilla da ta wuce, ko da mutum ya barta ne saboda wani uzuri kamar bacci ko mantuwa ko kuma da gangan ba tare da wani uzuri ba mutum ya barta. Yawwa, to idan ku ya zama to masu uzuri ma an ce su rama, wanda uzurin mantuwa ko bacci ya sa ya bar sallah aka ce wajibin sa ya rama, to ina ga kuma wanda ya barta da gangan kaga shi ma wajibi ne ya rama. Waɗanda kuma suka ce ba zai rama ba, wato kamar malaman mazhabin Zahiriyya su wuce su akai shi ne wai girman sallah, tunda har mutum ya barta da gangan to girmanta ya wuce don ya rama, wannan ramukan ya zama ya cike masa gibin da ya bari, ita ce hujjar su. Amma Ibn Rushd a cikin littafinsa wato Bidayatul Mujtahidi ya ce wato ita da mai mantuwa da kuma wanda ya bari da gangan ai kishiyoyin juna ne, amma duk da haka dai hukuncin yana nan dai iri ɗaya ne. To shin menene hukuncin wanda shi kuma yana cikin yin sallar farilla sai ya tuno? Misali kana bin liman kuna yin sallar la'asar sai ka tuno ai ba ka yi magariba ba, to me hukuncin ka a sannan? To malamai suka ce a wannan lokacin idan kai ne limamin a mazhabar Malikiya, malam Ashabu ya ce idan kai ne limamin to kai tsaye sallar ka ta ɓaci kama mu ma ta ɓaci, sai dai su sake wata. Wasu malaman ma a cikin Malikiya suka ce in za a sake wata ma sai dai kowa ya tasa, bai ba za ku na'ibantar da wani ya wuce muku ba, amma shi dai malam Ashabu ya ce sai dai su sa wani daban ya musu. Amma akwai Ibn al-Qasim shi ma daga cikin malaman Malikiya ya ce idan kai ne limamin ya halatta za ka iya istiklafi, ma'ana wato ka sa hannunka ta baya ka janyo wani ka tsaida shi a muƙaminka ya ci gaba da yi masa sallah, taka iyakai kaɗai ta ɓaci sai ka je ka sake, sai ka je ka yi waccan da ta tsire maka sannan ka dawo ka bi su. An fahimta? Yawa. to idan kuma kai imamu ne fa ba kai ne limamin ba kana cikin sallah kana bin liman sallah misali sallar magriba daga tuno ai ba kai azan ba ko ba kai la'asar ba misali to menene hukuncin ka anan to malamin malikiya suka ce a wannan lokacin ka shiga kokon liman baka da sallar ko ba da ma ka yi shi ka shiga kokon liman haka za a ci gaba da yin sallar da kai kuma ana gamawa sai ka je ka saki ana idarwa sai ka je ka kai waccan din wacce ka tuno ta tsire maka sannan kuma ka dawo ka saki maimaita wannan din wacce kai tare da liman din sai ka saki yawa an fahimta to wannan kenan to idan kuma sallar juma'a ce fa kana cikin yin sallar juma'a sai ka tuno kana bin liman sallar juma'a sai ka tuno ai baka yi ta asuba ba kama kara ka tafi neman ruwa da ka nufi samun ruwa kawai sai ka ci gaba da uzurinka ba kai sallar ba kana cikin kuma bin liman a sallar juma'a a nan malamai suka ce to tun da juma'a ce sai mutum ka yanke ta nan take ka je kai taka in kana ka je kai taka in kai takan wato wacce aka tsire maka sannan ka dawo kuma ka bin liman wannan idan wato a cikin raka'ar farko a farkon sallar sallar juma'a sai ka tuno to kaga in Allah ya taimake ka tunda kana da alola mutakila ka koma ka je kai sallar ka ta asuba din kai ramukan asuba wadakin za ka samu liman ko da a raka'a ta biyu yawa amma idan a raka'a ta biyu ta sallar juma'a ka tuno to shikenan kawai a ƙarasa da kai baka da juma'ar a ƙarasa da kai kuma baka da juma'ar sannan ka je ka saki kai asubar ka sannan kuma ka zo kai azahar a madadin ka yawa to wannan shi ne to har ila yau to shin mai ramuko zai iya bin mai yin sallar ada'i ta yanzu misali azahar ana bina azahar sai na zo ta za ku yi sallar azahar to shin zan iya bunku to mafi abin jayan malamanmu na malikiya sun tafi akan cewa tunda niyyarka ta saba da ta liman ba za ka bi wannan limamin sallah ba duk da cewa shi azhar zai kai ma azhar za ka yi to amma shi tashi ada'i ce kai kuma qada'i ne saboda haka ba za ka bi shi ba tunda kai ramuko za ka yi an fahimci wannan to shin mai farilla zai iya bin mai ramuko nan malamin malikiya suka ce a ba zai bi shi ba yawa mun yi shigen wannan karatun a baya to shin misali na yi tafiya misali na je kamar Lagos ko Sokoto kaga dai bisa kowace mazhaba ko Lagos ko Sokoto zan yi kasaru to kasaru nake yi sai na tuno kuma ashe tun ina gida ana bi na azhar ban rama ba to yaya zan yi ta wannan azhar din ita ma kasarun ta zan yi ko mu cika sallah zan yi cikakkiya za ka yi da ba kasaru ba saboda me saboda a lokacin da ta tsire maka a zaman gida kake ba a halin tafiya ba kamar yadda kuma in ka yi tafiya zuwa Sokoto ko Lagos ko wani gari ne mai nisa sai sallah misali tun da rana mai sun sallar azhar da la'asar idan to baka yi su ba sannan ka iso gida kuma ana sallar magriba ne kaga rana ta riga ta fadi to shi in ka tashi azhar da la'asar in yaya za ka yi su ne a matsayin sallolin qasr raka'a biyu za ka yi duk da cewa a gida kake saboda lokacin da suka tsere maka har lokacin su ya wuce wato a matsayin mai sallar qasr kake a matsayin matafiyi kake baka dawo gida ba don haka a matsayin kasar za ka yi yawa wallahu a'lam to amma nan nan ai duk ce dai wannan magana ai mun yi ta cewa yayin da ai wannan mai sallah shi kadai ne mutum shi kadai yake yin sallar sai ya tuno da wata sallah da ake binsa to wannan wacce yake yi ɗin taɓa ce wanda ya tuno da zuta to shi ma a nan
yau yana mai mantuwa zama sai ya yanke din ai tunda ya tuno akwai na jisa a jikin shi sai ya yanke yawa eh ba zai yanke ba eh ware da su yana tsoron ficewar lokaci to kawai ci gaba da sallar sa ba komai malamai sun yi sabani game da kafirci wanda ya bar sallah da gangan ta wuce shi da gangan mutum ya bar sallah to malamai sun yi sabani cin wannan mutumin ya kafirta da ko bai kafirta ba imamu maliki da imamu shafi'i da kuma wata ruwaya daga imamu ahmad sun ce bai kafirta ba sai dai wajibi ne a kashe shi a masa haddin kisa wanda ya bar sallah fa da gangan ta wuce shi ba kafiri bane inji maliku da imamu shafi'i da kuma wata ruwaya daga imamu ahmad to amma ba duk da haka za a yi masa haddi haddin nan ko shine a kashe shi amma jama'a da yawa daga cikin magabata sun dafa akan cewa ya kafirta kamar yadda aka ruwaito daga sayyidina ali dan abu dalib da kuma ɗaya daga ruwayoyin imamu ahmad dan hanbali haka nan ita ce fatawar abdullahi dan mubarak da ishaqa dan rahuya da kuma wato fatawar wasu daga cikin almajiran imamu shafi'i cewa duk wanda ya bar sallah da gangan ya kafirta kai tsaye amma imam abu hanifa da kuma malaman garin kufa da kuma imamu mazhabi sun da ba kan cewa bai kafirta ba kuma ba za a kashe shi ba sai dai za a kulle shi ne a ɗaure shi a kulle shi a kuɓu har sai ya yi sallar an gane wanda ya bar sallah da gangan ya ƙi wasu malaman kamar maliku da imamu shafi'i da kuma imamu ahmad a ɗaya daga cikin fatawoyinsa cewa wannan ɗin bai kafirta ba amma dai wajibi ne a yanke masa haddi ma'ana a kashe shi za a binne shi kenan a makabartar musulmai amma ba musulmi ne shi ma za a binne shi a makabartar musulmi yawa to amma imamu ahmad a cikin wata ruwayar da kuma fatawar abdullahi dan mubarak da wasu daga cikin magabata su kuma sun ce kai tsaye ya kafirta amma imamu abu hanifa da kuma wato ishaq dan rahuya ko dan rahawayi sun dafa kan cewa ba za a kashe shi ba bai kafirta ba kuma ba za a kashe shi ba za a kulle shi ne a kurkuku har sai ya yi sallar amma imamu shaukani da kuma sayyid sabit a cikin imamu shaukani a cikin nailul awdar da kuma sayyid sabit a cikin littafin fiqhu sunna sun da sun rajjahar da wato sun rajjahar da cewa wato ya kafirta saboda me saboda hujjoji na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali a cikin hadisin Ubar bin Samit radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salloli ne guda biyar Allah ya wajabta su akan bayi wanda ya zo da su bai wuraka da komai daga cikin su ba to yana da alƙawari a wajen Allah cewa Allah zai shiga da shi aljanna wanda kuwa bai yi su ba to ba shi da alƙawari a wajen Allah wanda ya bar su da gangan kenan ba shi da alƙawari a wajen Allah Allah ya so ya azabta da shi in ya so kuma ya yafe masa da kuma hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ahad alladhi bainana wa bainahum as-salam alƙawarin da ke tsakaninmu da su shine sallah yawwa sallah ita ce ainihin ginshiƙin a duniya an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma anna mu'adh bin jabal kana yusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam isha'a al-akhirah thumma yarji'u ila qaumihi fa yusalli bihim tilka as-salah wannan hadisin an karɓo shi ta hanyar sunna Jabir bin Abdullahi al-Ansari Allah ya yarda da shi da shi da mahaifinsa dukkan su sahabbai ne shi Jabir da shi da mahaifinsa kuma wannan wato mahaifin Jabir din nan wato Abdullahi
Abdullah dan Amr dan Hiram ko dan Haram yana daga cikin wato sahabbai wanda Allah ya musu kashafi dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waliyyi amma ko wanda wulaya ta ci bayan a fili karara kamar shi wannan mahaifin Jabir ran da za a tafi yakin Uhud an waye gari sai ke cewa Jabir yace nayi mafarki yace kuma ina ganin alamar cewa ina daga cikin wanda za su shahada a wannan yakin da za a ji yace domin kamshin aljanna nake ji jimawa kaɗan ma sai yace masa ina jin ni ne ma farkon wanda za a wanda zai yi shahada a wannan yakin yake ce masa ni ne farkon wanda zai shahada a wannan yaki hakan kuwa aka yi saboda aka yi masa wasiya ya ce ka kula da ƙannanka mata ka yi kaza ka yi kaza ina da basu tuka da ake yi na ka biya min kaza 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 shi kenan aka je ku wajen yaki a can ɗin ku yi shahada dubu imani kaɗai na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya san in an jefa mutuwa zai yi amma ya yi dai ji ɗin saboda ƙarfin imani saboda girman abin da yake tabbatar ya tsaya a kai na musulunci sannan bayan daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Jabir ya ce ubangiji subhanahu wataala bai taɓa yin magana da bawansa ba bawansa tsarara ga shi ga shi ba kowane ne zai magana da su ubangiji zai magana da shi ko dai ta hanyar wahayi a turowa mutum mala'ika ko kuma ta hanyar ilhama ko kuma ya zama min wara'in jani wato a bayan wani masari haka ko annabi Musa alayhi salam ai min wara'in jani ya magana da ubangiji ba ganin su yi ba amma shi mahaifin Jabir shi ne wanda ubangiji ya yi magana da shi wato a hausar mu ba za mu iya gane ba ya ce gaba da gaba ne kuma shi ubangiji bai da gaba bai da baya yawa ubangiji ya yi magana da shi ba tare da wani sabunta ko abin nan ba ubangiji ya yi kira shi ya ce masa ba wani shamaki yawa ba tare da shamaki ba ubangiji kuma ya ce masa yi buri faɗi duk abin da kake so maka sai ya ce ya ubangiji so nake yi kamar da ni duniya in sake taimakon annabinka a yaƙi in sake mutuwa in shahada ubangiji sai ya ce masa ai kalma ta riga wanda ya mutu baya dawowa sai ya ce to ya ubangiji ka isarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga irin girmamawa da kai mun ka isar saboda sauran wanda muka bar su a baya su ma su samu bishara shi ne ubangiji yake faɗa ga shi nan a cikin alqur'ani wala tahsibanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun farijina bima ataahum allahu min fadli wa yastarshiruna bil ladina lam yahkum min qablihim alla khawfun alaihim wa la hum yahzanun to wannan hadisi an karɓo shi daga shi wannan Jabir din yake cewa inna mu'azab bin jabal haqiqa mu'azab bin jabal to wane ne mu'azab bin jabal ya kamata shi ma muji wane ne mu'azab bin jabal mu'azab bin jabal ga yadda na sawan ta take shine mu'azab dan jabal dan amr dan ausu dan abid dan adiyu dan ka'ab kuma yana daga cikin kabilar wato khazraj mutumin madina ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira mu'az yana dan shekara 19 a duniya kuma tun daga nan ya lazimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ilimi yawa sosai dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sahabbai cewa a'allamukum bil halal wal harami wa a'zubukum bil jabal duk cikin ku dinnan wanda yafi ku sanin halal da haram shine mu'azu bin jabal mu'azu bin jabal kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana ga ne cewa yana kama sosai da annabi Isa alayhi salam shi wannan sahabin Mu'az bin Jabal kwarai da gaske yana yin kama da
yana yin kama da annabi Isa alayhi salam kikkawan Mu'adh bin Jabal kikkawan sosai ore da gaske kuma kamar da na faɗa shekara 19 lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira kuma ya halarci yaƙin Badar kuma a lokacin yana da ɗan shekara 21 kuma lokacin da aka yi wata annoba mai suna Amwat a garin Sham tun da ya ji labarin annobar shigowar annobar sai ya addu'a ya ubangiji wannan annoba da ta zo Allah ka sa da ni da iyalaina mu fi kowa samun babbar rayuwa cikin ta kaji ma tsarin kuwa aka yi lokaci guda ya'yansa manya-manyan ya'yansa gaba ɗaya suka kamu da abin annobar lokaci guda kuma duk suka yi shahada cikin na da suka rasu yace alhamdulillah shi ma yana nan annobar sai ta kama wato hannunsa ina jin hannunsa ɗaya da kuma ƙafarsa nan ma ya sake cewa alhamdulillah ana nan kuwa matansa suka yi shahada shi ma ya yi shahada a wannan annobar ko yanzu corona ta shigo an ce ku daina gaisawa da mutane a hana zuwa masallaci don karkaɗe mu corona kaji ba aiwa na imanin ne ba iri ɗewari ba iri ɗewari Allah dai ba mu cikawa imani wannan sahabi ne mai daraja sosai Mu'adh bin Jabal kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan aiki shi yakan wakilta shi akan abubuwa da yawa nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya wafati shi Mu'adh bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki shi a sirriyar to shine Jabir ya rawaito hadisi yake cewa anna Mu'adh cewa Mu'adh bin Jabal kana yusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam isha al-akhirati yakan sallaci sallar isha'i isha al-akhirati isha'in nan ta karshe wato su larabawa da garbawa suka kira ta isha'i isha akan sallar isha'i nan suna kira ta isha dalili saboda wannan isha din saboda wai cin abinci asha'u cin abinci kenan saboda kusancin su da lokacin cin abinci shi yasa magarba da isha'i suka kira ta isha ga ma suna bambancewa ita wannan isha'i din wata muka fasanta da isha'i suna ce mata salatul atma salatul atma kuma su ce mata isha'ul akhir wato isha'in karshe da yakan sallaci sallar isha tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yarje ila qaumi sannan ya koma zuwa cikin mutanansa banu sulaim kenan fa yusalli bi tilka salat sannan kuma ya musu limancin wannan sallar ne kun ji fa zai salli sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya koma kuma ya limanci mutanen dai a wannan irin sallar to wannan hadisin da shi ne imamu shafi'i a mazhabarsa ya kafa hujjar halaccin cewa mai farilla zai iya bin mai nafila to sauran malamai kuma malaman fiqhu sun yi wa hadisin kawiloli da dama daban-daban wanda lokaci ba zai ishe mu ni bayani a kai ba sun yi wa hadisin kawiloli da dama amma dai tabbas ga suna a zahiri ya riga ya yi farillarsa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya koma kuma zai wa mutanen su sallah a nan shi nafila yake kuma ga shi ne limamu yawa su kuma farilla su yi kuma za su bi shi yawa to malamai da sun yi abin tawili mai yawa wasu su ce ai wacce ya yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ita ya mayar nafila sannan wannan kuma wacce yake da mutanen su ita ce farillarsa to ga shi ne zai tawiloli daban-daban ne haka amma dai kamar yadda na faɗa a cikin malaman fiqhu imamu shafi'i ne kawai ya faɗi ya tafi a kan wannan fahimtar cewa mai farilla zai iya bin mai nafila sauran malaman fiqhu duka na mazahir guda uku su kuma sun ce a sai dai mai nafila ya bin mai farilla amma mai farilla ba zai bin mai nafila wallahu a'lam
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الحرب بسن ثوبه فنزل عليه وانا عليك أشكر وسائل بما على الأعمال الله يبتشيك كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدس يمنع يصلى على رمضان الجلال إن شاء الله سبحانه وتعالى في شدة الحرب أنا نزع فلانا فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الحرب إذا لم تؤمن بزيء tabbatar da goshin sa akan kasa ba saboda tsananin zafi ba sai sauro da dalili sai ya shimfida tufafin sa wato rigar sa sai ya jira a kan an fahimta saboda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuka sallaci bai da rufin kana bai da rufin sa da yayi kai kuma yanayin ranar sahara ana kwalla ta sosai da zafi na bai da sun yi sallah saboda tsananin zafi sai mutum ya dan jefa rigar sa haka ko hannun rigar sa ko wani abu da yaza ko kuma in mutum mayafiye ya fa sai ya dan shimfida wani gefe yanzu sai ya sujjada a kai yawwa to wannan shi ma malamai sun fidda hukunce-hukunce daban-daban a kai amma dai wasu malaman kamar mu a malikiya su suna ganin karhancin wato ainihin mutum ya shimfiɗa abin ya ɗora goshinsa a kai musamman in ba wanda ke yana daga cikin tufafin ka ba kamar misali ya zama kawai ga ƙasa amma sai ka ɗora goshinka a kan wata shimfiɗa to malamai da yawa mu a malikiya suna ganin kan hancin haka yawwa sun ce sai dai inda dalili sai yadda dalilin mai ƙarfi amma abin ma mai tsada ne sosai ko da dalilin suna ganin karhancin hakan cewa ba za a yi ba yawwa mutum zai shin faɗa wani abu mai tsada ya zama yana sujjada a kansa saboda kada wannan ya bayi zuwa ga girman kai ga wasu mutane idan kuwa sallah waje ne na ƙanƙan da kai da sauransu yawwa ƙwarai da gaske akwai sai da kuma wannan wato shiddatul harbi ɗin sai suna akwai wani hadisi a baya na ina ji kamar karanta shi ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa fa idza sadda al-harru fa abdu bi salati idan zafi ya wato sanya ya falla yana da sallar azhar ma'ana wai kana karanin zafi kamar lokacin bazara to ba a so azhar ayyuka a gaggauta din nan 12 da rabi karfe 1 a yace fa abdu wato ku dan sassauta ku sanyaya ta ma'ana ku dan bari har rana ta dan fara sanyi tukunna ma'ana ba wai ku jira har sai lokacin la'asar ya shigo ba a ku dan jinkirta rana ta dan garjin ranar ya dan ragu sannan sai ku yawwa yace fa inna shiddatul harbi min fayl jahannam domin ananin zafin din yana daga wato hucin jahannam ita jahannam lokacin da azabar cikinta yayi tsanani da yawa to sai ta nemi alfarma a wajen Ubangiji cewa zafin cikin da ya yi yawa har sashenta yana cinye sashi sai Ubangiji ya mata izini cewa ta riƙa yin numfashi sau biyu ɗaya da bazara ɗaya da kaka idan lokacin tsananin sanyin nan ya yi wallahi ga mutane ana tsananin sanyi mutum ya ji ya tsin ƙafarsa kamar ba a jikin su ke ba to a wani lokacin jahannama ce ta yi wuce haka nan idan tsananin zafi wanda lokacin da za a ko abu kamanta a ɗaki kana shiga da a gurguje za ka shiga ka ɗauko ka fito saboda tsananin zafi da shi ma wannan dai wucin jahannama ne to biyu take yin wuce to da haka idan lokacin bazara ya yi lokacin da ake irin wannan tsananin zafin sun ce to mutum ya a sanyaya wa sallah saboda haka ita sallar azhar abinda ya fi daidai da sunna game da ita shi ne jinkirtawa ita kaɗai ce daga cikin salloli ake ganin cewa yin ta a farkon lokaci ba shi ne sunna ba duk da akwai wato wani hadisi da sabbin kicciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan ce yana ce kan yi sallar azhar bil hajir wato da ainihin garjin rana to malamai suka ce wannan ana nufin a lokacin kaka ne kamar lokacin sanyi ne winter lokacin da ake sanyi to annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ta wani lokacin a farkon lokaci amma idan aka fara zabi kuma yakan jinkirta da ya muke da lokaci akwai dan saura tona to insha Allah anan zamu takaita da fatan Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji akwai wanda yake da tambaya wa alaikum salam na amma yace mafi tsawon yau kafin zo kan amsa da tambayar ta sai yace to me mata wasu watan suka bari har sun yi 40 sannan su fara sallah yace to shin wannan din a karatu ne sai ga wannan kuma mi ya abu ne ki to yadda abin yake da gaskiyar magana wannan jahilci ne na su matan da kuma laifin mu maza da ba a gaya musu domin wajibin mutum ne ya ilmantar da matarsa a kan abin da ya shafi hukuncin jini saboda irin wannan idan duk lokacin da jinin mace ya ɗauke kawai ta yi wanka ta yi sallah kuma mafi tsawon lokacin da jini zai iya kaiwa shine kwana 40 a faɗar wasu malaman ko kuma kwana 60 a faɗar malamanmu na mazhabar malikiya a malikiyar ma dai ƙauni biyu ne ko 40 ɗin ko 60 ɗin amma dai 60 ɗin ita aka fi nuna jariya a malikiya saboda haka lallai mafi tsawon lokacin da jini zai iya kaiwa kenan idan ko jini ya yanke kafin ya kai kwana 60 ɗin nan to mace ta yi wanka ta yi sallah ko da a ran da ta yi ne inda jini ya yanke inda ta ga alamomin ɗaukewar jini tare da ita yadda kuma wannan alamomin ɗaukewar jinin sanannu ne an san su saboda haka sai ta yi wanka ta yi sallah ko da bayan sati guda da haihuwa ne ko da ma a ranar da ta haihu ne ba ruwan da cewa wanke ta yi 40 wannan 40 ɗin da suka ɗora wa kansu kamar wata al'ada ce ta su mata ne to wannan ba daidai ba ne ya kamata lallai a riƙa ilmantar da su a game da wannan idan kuma jinin ya ɗauki bayan ya ɗauki sai ya sake dawowa ta sai ta ƙirga tsakanin ɗaukewarsa da dawowarsa an samu kwana 15 to wannan na biyun da ya dawo jinin haila ne ba ta ƙirga shi tare da haihuwar ba idan kuma kwanakin ba su kai 15 ba sai ta ɗora a kan lissafin wancan na farkon misali ta haihu satin ta uku da haihuwa sai jinin ya ɗauke ta yi wanka ta fara sallah ta kwana 21 kenan ta fara sallah ta yi kwana 3 tana sallah a kwana na 4 sai jini ya sake dawowa ta sai ta ɗora lissafi za ta yi 20 zai ce 22 ta ci gaba da lissafi har zuwa ran da zai ɗauke da haka za ta ci gaba da tara lissafin idan har ya kai kwana 60 ya ci gaba da zuwa ta yi wankan ta kawai ta ci gaba da sallah ya zama jinin rashin lafiya sai ta nemi magani wallahi a'lam fatan Allah na shi ma haila haka ne mafi tsawon lokacin da jinin haila zai iya kaiwa shine kwana 15 kuma mafi kusancin kwanakin da haila zai iya tsakanin ɗaukewar wani da zuwan wani kwana 15 ɗin ne don haka idan jinin mace ya ɗauki na haila to shi kenan ya kamata ya yi wanka ta yi sallah idan tana da wata al'ada wato ainihin kwanakin da su ne kwanakin da ta saba yin haila a cikinsu to idan jininta ya haura da kwana uku wasu malamai suka ce in ya haura da kwana uku to kawai ta yi wanka da cigaba da sallah ya zama jinin rashin lafiya yawa wasu malamai suka ce za ta cigaba da ƙari har sai ya kai kwana 15 in ya kai 15 to daga ran da ya haura kwana 15 to shi kenan sai ta yi wanka da cigaba da sallah haka nan waɗanda jinin su yake musu wasa ya ɗauke ya dawo haka za ta riƙa yi idan ya ku kwana biyar ya saba mata to ni biyar din daga ya dauki sai ta wanka ta sallah idan bayan kana dai ko biyu ya dawo to sai ta hada lissafin shi da wancan na farkon sai ta bar sallah har sai ya dauki shi ma in kwana biyu in uku yayi sai ta hada akan lissafin wancan amma daga lokacin da in ta hada lissafin ta ga kwanakin sun kai 15 to shikenan kawai ba ruwanta da shi ba wani da wani zuwan wani jinin wanka za ta yi ta ci gaba da sallah kuma matar da take fama da jinin wato rashin lafiya yadda ibadatu za ta kasance shi ne za ta riƙa haɗa azhar da al'asar ta yi su a lokaci guda ta haɗa magariba da isha su ma ta yi su a lokaci guda amma in duk sanda za ta yi sallah sai ta je ta wanke jikinta ta canza tsunzugunta wato tsumman da ke tare da ita sannan kuma sai ta yi alola ta zo ta yi azhar da al'asar lokaci guda in dai sanda za ta fara sallar jikinta ƙalau ta riga ta wanke to ba ruwanta da abin da ya zubo a lokacin da ke cikin sallah to haka nan mai fama da tasalsuli wato yoyon fitsari ko yoyon kashi ko kuma wanda yake da wani rauni wanda yake fidda jini shi ma zai tabbatar da ya wanke shi tsaf ya canza bandejinsa kafin a shiga sallah idan ya shiga sallah to ba ruwansa da wani jini da zai biyo baya yayin da yake sallah wannan bai karya masa sallar sa ba haka nan idan tasalsulin fitsari ne wato yoyon fitsari shi ma duk haka ne wallahu a'lam Allah ya ba mu labin abinda muka karanta ne ni abinda kuma muka kuskure Allah ya yafe mana Allah ka ji kan mu ka gafarta mana ka gafarta wa iyayen mu da malamin mu saka musu barkai ne jagororin mu na addini da na mulki Allah ka riko da hannayen su kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya ka yi ta mana albarka a cikin wannan gari namu da sauran garuruwan da ke tare da mu albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ka yaye mana dukkan musibin da ake fama da su a wannan lokacin da muke ciki a dan rayuwa da ake ciki Allah ka kawo sauki Allah ka daina dukkan lamuran mu a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli ala sayyidina muhammadin fil ghadin ala ila yawm ad-din وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين